Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16-25-31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 16 ga watan Mayu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Jama'an a Najeriya sun ce wani dan kunar bakin wake ya kai hari akan mayakan sa kai da ke yaki da Boko Haram kuma ya kashe mutane 5 a cikin mayakan. Koriya ta Arewa kuma ta yi wata barazanar farar daya cewa za ta janye daga taron koli da Amurka kuma tana bayyana shakkunta akan dakatar da shirinta na nukuliya. Kana dubban farar inawa masu zaman makoki sun yi jana'izan farko a jiya Talata a Gaza.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa a cikin 'yan kwanakin nan an sace mutane matafiya kusan 100 akan hanyar Kaduna zuwa Birnin Gwari. Za kuma ku ji tsokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da yi akan tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da magoya bayansa da suka haɗe da jam'iyyar adawa ta ADC. Muna kuma ɗauke da rahoto akan zaben sabon shugaban majalisar jihar Oyo da aka yi jiya Talata. A jamhuriyar Niger kuma za ku ji cewa wata kungiyar mata 'yan asalin jamhuriyar demokradiyyar Congo da ke zama a Niger sun ziyarci wasu mata masu fama da matsalar yoyon fitsari. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yau ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Jama'a a Najeriya sun ce wani dan kunar bakin wake ya kai hari akan mayakan sa kai da ke yaki da Boko Haram kuma ya kashe mutane 5 a cikin mayakan. Jama'an sun ce maharin na jiya Talata ya tada bam a shingin bincike da mayakan sa kai wanda ake kiran su civilian JTF suka kafa a Maiduguri babban birnin jihar Borno dake arewa maso gabashin kasar. Hukumomin sun ce wasu mutane 6 sun ji rauni a cikin harin yayin da dan kunar bakin waken ya tada wani abun fashewa a lokacin da ake binciken sa a shingen. Sai dai babu wata kungiyar da ta dauki alhakin kai wannan harin nan da nan. Wannan harin na zuwa ne makonni 2 bayan da aka kashe mutane 86 a wasu tagwayen hare-haren kunar bakin wake da aka auna wani masallaci da kuma kusa da kasuwar garin Mobi dake kusa da jihar Adamawa. Koriya ta Arewa ta yi wata barazanar farar daya cewa za ta janye daga taron koli da Amurka kuma ta bayyana shakkunta akan dakatar da shirinta na nukuliya. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya amince da ganawa da shugaban Amurka Donald Trump a ranar 12 ga watan Yuni a kasar Singapore domin kulla yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen shirin nukuliyar Koriya ta Arewa, inda ita kuma Amurka za ta tabbatar mata da tsaro da kawo ƙarshen jin kunni na takunkumi na tattalin arziki. Amma a yau Laraba, ƙaramin ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Kim Ki-kwan ya fitar da wata sanarwa ta kamfanin dillancin labaran kasar KCNA da ke sukar kalamai marasa linzami da mai bawa shugaban Amurka shawara akan tsaro. John Bolton ya yi cewa Pyongyang ta wargaza baki ɗayan makamanta na nukuliya da makamanta masu linzami da masu guba kafin ta samu wata diya ko kuma tabbatar da bukatunta. Ministan ya bayyana takaicinsa ga matsayar da Amurka ta ɗauka kuma ya ce akwai yiwuwar Koriya ta Arewa za ta janye daga taron kolin Trump da Kim har sai gwamnatin Trump ta tabbatar da adalci wurin inganta dangantakarsu ta hanyar tattaunawa. Kalaman na ƙaramin ministan harkokin wajen na zuwa ne jim kaɗan bayan da Arewar ta soke kai tsaye wata tattaunawar yau Laraba. Yana nuni da atisayin sojoji na haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu. Dubban Falastinawa masu zaman makoki sun yi jana'izan farko a jiya Talata a Gaza na masu zanga-zangan da aka kashe yayin da suka yi arangama da jami'an tsaron Isra'ila akan iyakar ƙasashen biyu. Cin zarafi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana a matsayin abin takaici. akasarin masu makokin sun daga tutocin Falastinu wasu kuma suna kira da a dauki fansa akan Isra'ila sabili da kashe mutane 60 kuma ta raunata wasu 2700 a ranar Litinin wasu masu makokin a kudancin Gaza sun rika ihu suna cewa da ranmu da jininmu zamu fanso muku jininku Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kare kasarsa cewa tana da yancin kare iyakarta sai dai yana shan suka da kasashen waje na yin amfani da harsashai akan Falastinawa masu zanga-zanga ita kuwa Amurka ta dora laifi ne akan mayakan sa kai na kungiyar Hamas cewa ita ce ke iza masu zanga-zanga a Gaza kana wata committee wato wata sanarwa daga committee sulhun majalisar dinkin duniya tana kira da gudanar da bincike akan mutuwar Falastinawa sai dai jami'an kare haƙƙin mul'adama sun soki Isra'ila akan yin amfani da harsashai akan masu zanga-zangar waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Kungiyar da ke yaki da makamai masu guba ta faɗa a yau Laraba cewa wani bincike da ta gudanar ya tabbatar da akwai yuwuwar amfani da gubar chlorine a halin da aka kai a arewacin Syria a cikin watan Fabrairu. Kungiyar ta fitar da rahotonta ne akan tambayoyi da ta yi wa ma'aikatan kiwon lafiya da waɗanda suka shaidi al'amarin tare da gudanar da wasu gwaje-gwaje a inda aka kai harin a yankin Sarake da ke gundumar Idlib. A wannan lokaci kungiyoyin kiwon lafiya da waɗanda suka fara bada bahasi sun ce fararen hula sun nuna alamar sun shaki iskar chlorine suna fama da rashin numfashi kana kuma sun wato ana jin warin chlorine a cikin tufafinsu. Jakadar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta zargi rundunar shugaban Syria Bashar al-Assad da kai wannan harin guba akan yankin da intawaye suke. Kungiyar yaki da makamai masu guban ta ce aikin ta ne ta binciko ko yalla an yi amfani da makamai masu guban amma ba ta da alhakin gano wanda ya kai harin. Gwamnatin Syria ta sha musanta amfani da makamai masu guba a cikin yakin kasar wanda aka fara tun cikin watan Maris shekarar 2011. Wata mummunar gobara ta tashi a wani da ta tashi a wani gida a birnin New York ta laƙume rayuka 13 a ƙarshen shekarar da ta gabata da adadin da na waɗanda suka mutu zai fi hakan yawa in ba don kokari da wani dan asalin ƙasar Ghana mai shekaru 26 da haihuwa ba wanda ya mutu a cikin wannan gobaran yayin da yake kokarin ceto wasu mutane wannan ita ce gobara mafi muni a cikin shekaru 27 mutane 13 ne gobarar ta kashe ciki har da jariri mai watanni 7 da haihuwa
labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Da farko zamu fara da batun tsaro. A yayin da jami'an tsaron Najeriya ke kokarin fatattakar ƴan bindiga masu sata mutane a sassan kasar daban-daban, kwanan nan an sace wasu matafiya da yawa akan hanyar Kaduna zuwa Birnin Gwari. Wakilin sashen Hausa, Nasir Yakubu Birnin Yaro, ya aika mana da ƙarin bayani.
Rahotanni da ke fitowa daga yankin ƙaramar hukumar Birnin Gwarin da ke jihar Kaduna na nuni da cewa wasu ƴan bindiga da dadi sun yi awon gaba da sama da mutane 100 bayan sun tare su a motocin da suke ciki. Al'amarin ya faru ne tsakanin Kaduna zuwa Birnin Gwari. Wani da ya buƙaci in saka sunansa ya shaida mani faruwar al'amarin.
Haka ne, wannan magana haka ne. Shekaran jiya da shekaran jiya waccan balaye sun fito wanda suke kidnapping din mutane sun fito sun tara motoci sun kuma yi abubuwa da jama'a da ke tafiya akan wannan hanyar Birnin Gwari zuwa Kaduna.
Kaman kimanin mutum nawa kuke samun labari cewa an yi awon gaba da su din kuma wasu irin motoci aka tare?
To, motoci ne na haya wanda yake gaskiya kasan motocin haya sun danganta wasu buses ne wasu kuma irin ƙanana ne kaman irin Golf and Golf 3. So su ne aka tare aka yi awon gaba da wa'annan al'umma.
Yanzu ku mabiya wannan hanya, menene al'amarin da yake damun ku a wannan hanya ta Kaduna zuwa Birnin Gwari zuwa Lagos?
To, wato kasan shi mai laifi bai nuna kanshi. Don gaskiya an ɗauki matakan tsaro wanda yake shi kanshi ma chief of staff ya zo Birnin Gwari ya kuma ba da ashwaran cewa lallai za a dauki mataki akan wannan mutane da suke damun to in fa ba an bi ainihin cike da zukan bane da sojojin nan ba kuma an bi daba daba din su an wargaza su ba to halin gaskiya duk abin da ake yi na cewa an sa ainihin jami'an tsaro akan hanya ba za su iya ainihin magance wannan al'amura ba
kamar ku yanzu da kuke so kenan ai
a gaskiya abin da muke so a mofin din dajin nan sosai wanda yake dole sai an shiga cikin shi
shi ma wani mazaunin garin Burku dake kan hanyar Kaduna zuwa Benin Gwari ya shaida mani afkuwar al'amarin inda yace ko a safiyar yau din nan maharan sun yi awon gaba da wani da yaje aiki gona domin neman kuɗin fansa
dan ne wurin Benin Gwari ne yake garkuwa da shi a hanya motoci suka tare wallahi suka san su a cikin daji har yanzu ba su fito da shi wallahi
kamar kimanin mutum nawa ake cewa
imani ne da muke yi zai kai ta amma sun kai faɗari amma ana cewa su zai kai 80 a gidan rediyo amma kuma sun yi ta 100 ma
yanzu yanzu ba wani wanda kuka sani cewa gashi yana cikin wanda aka garkuwa da su
a cikin mutanen na waɗanda aka yi duk baki ne an ce mana baki ne ba irin 'yan wajen mu mun wajen mu da sai suka ɗauki mutum ɗaya yau
a gida
gona yana gona ne suka ɗauki shi yanzu ba ma da daɗewa wani su awaki ba ma
kakakin rundunar 'yan zandan jihar Kaduna ASP Ali Mukhtar ya shaida min cewa har ya zuwa yanzu ba su da wani takamaiman labari akan wannan garkuwa da mutane da ake cewa an yi a hanyar Benin Gwari sai dai al'amarin na nuni da cewa har ya zuwa yanzu akwai sauran jan aiki a gaban hukumomi ganin irin yanda maharan ke cin karansu babu babbaka musamman aka yi la'akari da abin da yake faruwa a yankin karamar hukumar Benin Gwari da makwabtanta Nasiru Yakubu Benin Yaro muryar Amurka a Kaduna, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Yakubu. Biyo bayan matakin da tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya dauka na hadewa da jam'iyyar adawa ta ADC shi da magoya bayansa, 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su. Ga Nasiru Adam El-Hikaya da karin bayani.
First lesson I learned in my military training is never reinforce failure. What we have now is failure. Never you reinforce.
A horarwar da ake mini ta soja ta nuna min in ba nasara a lamari kar a ci gaba. To wannan gwamnati kuma baya ta kawo Najeriya. In ji tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo wanda kungiyarsa mai da'awar kawo sauyi a Najeriya ta sauya ta shige cikin jam'iyyar adawa ta ADC. Obasanjo dai a 2015 ya mara shugaba Buhari baya kuma an rika ganin sa yana ziyartar Buhari a fadar Aso Rock suna murmushi tun an shi madafun iko na APC da aka yi nuna in ban da 'yan watannin nan da kuma bayan rubuta wata wasiƙa da Obasanjo ya yi tsohon shugaban na ɗanyen ganye da shugaba Buhari. Tuni masu sharhi na nuna duk waɗanda ba su gane wa tafiyar APC ba biyo bayan zaɓukan cikin jam'iyya ko ko wani lamarin daban da ka iya hana su samun tikitin 2019 ka iya fita su bi Obasanjo. Dama ana ganin wasu manyan APC na zuwa gidan Obasanjo a wata da ke jihar Ogun don dama muƙarrabansa ne. Babban sakataren APC mai mulki mai malabu ni ya ce ba wata barazana da jam'iyyar Obasanjo za ta haddasa wa APC.
Ba yadda za ka yi ka hana mutane idan suna so su kafa jam'iyyar ta siyasa, amma ina tabbatar maka irin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari da aikin da yake wa ƙasar nan, al'ummar Najeriya za su fito su zaɓe shi a kowane lokaci. So ba mu da wani ɗar a zuciya cewa wata jam'iyyar ta bullo ko za ta bullo nan gaba, duk wannan baya ba mu wani fargaba ko kaɗan.
Su sun yi gamayya jam'iyyun adawa sun har haduwa waje ɗaya sun ƙara ƙarfi ba za su ja muku wani jin tsarrar ba.
Ba wani ɗar saboda mu mun gamsu da yadda shugaba Muhammadu Buhari yake tafiyar da ƙasar nan. Ina tabbatar maka ba wani sashen ƙasar nan da za ka je yanzu da baraka tarar ana aiki a ƙasar nan ba.
Hukumar zaben Najeriya INEC ta ƙara ba da tabbacin yin adalci a zaben 2019 don kwarinye zargin maguɗi da 'yan adawa ke yi. Ga kakakin hukumar Aliyu Bello.
Yanzu muke magana cewa akwai na'ura a hannun kowa ta hanyar hansar da ake amfani da su. Kowa na sanin a rumfar ƙauyenmu kaza aka samu ko rumfar unguwarmu, a yankinmu ƙuri'a kaza aka samu, a ƙaramar hukumarmu ƙuri'a kaza aka samu, a matakin jiha ƙuri'a kaza aka samu. Wannan bayanai kuma zaɓe ta ce kowane matakin zaɓe da aka yi a bayyana shi kafin a bar wurin. Ina to hukumar zaɓe za ta samu wani hurumin haɗa kai da wandon ta yi wani abin da bai kamata ba.
Babbar jam'iyyar adawa ta PDP ma na tuntuɓar Obasanjo inda kwanaki Obasanjo ya tattaki zuwa Bayelsa ya gana da tsohon shugaba Jonathan a mahaifarsa Otuoke. Ba za a ƙara gane alƙiblar siyasar 2019 ba ko ko zaben sai manyan jam'iyyu musamman ma PDP sun tsaye da 'yan takarar shugaban ƙasa da za su ƙalubalanci Muhammadu Buhari na APC. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla gaida Nasiru Adamu El-Hikaya, yanzu kuma za mu leka jihar Oyo a kudancin Najeriya, inda ƴan majalisar dokokin jihar suka zaɓi sabon shugaban majalisar. Hassan Umar Tambuwal na da ƙarin bayani.
An zaɓi Honorable Olagunji Ojo a matsayin sabon shugaban majalisar dokokin jihar Oyo. Honorable Olagunji Ojo, wanda ya fito daga mazaɓar Orire a jihar Oyo, an zaɓe shi ne a zauren majalisar dokokin jihar Oyo bayan da an kai muhawara mai zafi a tsakanin ƴan majalisar dokokin tare da ba da shaida da kafa hujjoji daga kundin tsarin mulkin Najeriya. Honorable Abdul Wasiyu Musa, mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Oyo, shine ya jagoranci zaman majalisar a hukumance.
The provision of this rule is at variance, it contradicts, it's inconsistent with the provision of the constitution. But do we elect a new speaker in error?
Bayan an tafka dogon turanci daga bisani, aka amince da Honorable Olagunji Ojo a matsayin kakakin majalisar dokokin jihar Oyo, wanda ya yi jawabi kamar haka.
From God be the glory of the Oyo State of Assembly, particularly the Deputy Speaker, for the matured way.
Sabon shugaban majalisar dokokin jihar Oyo, Olagunji Ojo, ya gode wa takwarorinsa, ya ce ya gode wa mambobin majalisar dokokin jihar Oyo, musamman mataimakin shugaban majalisar dokokin Abdul Wasiyu Musa, ta yadda ya nuna dattako wajen jagorancin majalisar. Ya nuna godiyarsa ga ƴan majalisar da game da goyon bayan da suka bashi. Idan ba a manta ba, ran 27 ga watan Afrilu da ya gabata na shekarar 2018 da muke ciki, shugaban majalisar dokokin jihar Oyo, Honorable Michael Adeyema, ya mutu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Kuma dalla yanzu kuma zamu leka Jamhuriyar Niger. Wasu mata ƴan asalin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo mazauna ƙasar ta Niger a ƙarƙashin inuwar wata ƙungiyar su sun ziyarci asibitin mata masu fama da yoyon fitsari, inda suka bada tallafin wasu kayayyaki da suka hada da abinci da sabulu da kuma kayayyakin kula da tsaftar jiki. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Munibarma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Karawa mata masu fama da yoyon fitsari ƙwarin gwiwa a wannan lokaci da Allah ya jarabce su da wannan larura, shine abinda ƙungiyar Ardikoni ta matan Kongo mazauna Niger ta sa a gaba a ƙarƙashin wannan ziyara da suka gudanar a cibiyar CNFRO, inda suka bi ɗaki-ɗaki domin gaishe da matan da ke kwance a wannan asibiti, kafin su bayar da wani tallafin da ya kunshi cimaka da sabuli da wasu kayayyakin kula da tsaftar jiki, waɗanda aka kiyasta cewa darajar su za ta kai jika 200 na sefa. Madam Siska Labo kusa ce a ƙungiyar matan Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo mazauna Niger.
Mun zo saboda mun ji akwai santre wanda yake kawo ma mata wanda suke da matsala fitsari, to da muka ji muka ce to mu ma mu zo mu gane su, mu ji cikin matsalar mi suke, kuma mu kawo musu da gudunmuwa wanda da kaɗa wanda a gare mu shi ne muka zo mu gane ku.
Mai magana da yawun mata masu fama da yoyon fitsari Jamila Usaini ta jinjina wa ƙungiyar Ardekoni saboda wannan ziyara da ta kira karramawa.
Mun ga kun kawo mana abun arziki, Allah ya biya, Allah ya ƙara buɗe, Allah ya bada lada, mun gode, mun gode.
Wannan shine karon farko da mata ƴan asalin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo mazauna Jamhuriyar Niger ke ziyartar asibitin mata masu fama da yoyon fitsari. Kuma ƙungiyar ta Ardekoni ta jaddada wa shugabannin asibitin cewa daga yanzu ɓangarorin biyu za su kulla hulɗar aiki a tsakanin su don inganta rayuwar marasa lafiya.
Association kimu muna so mu yi aiki tare da Centre King. Menene in mun samu wani abu kaɗan, in ba yau ba ko gobe mun samu wani abu, sai mu kawo gudunmu. Muna roko Allah ya kawo muku sauki cikin matsala wanda kuke.
Da take karɓar wannan tallafi, shugabar cibiyar CNFRO Madam Zara Hashimu ta nuna farin ciki a game da wannan yunkuri na ƙungiyar Ardekoni, wanne ta ce abun koyi ne ga ƙungiyoyi masu zaman kansu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta da rago.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Shirin da muke tattaunawa da wata ƴar Najeriya da ta kwashi shekaru 16 a nan Boston, jihar Massachusetts, wato Ann Osula. Idan kuma saurare na biye da mu mun tsaya ne inda bakwatta mu za ta fara muna bayani kenan akan yadda tara kuɗi a Amurka ke da wahala sai lokaci ya muna halin nasa. Yau da wannan batu za mu dora. Yau an kika ce tara kuɗi nan na da wahala kamar yaya? Kara mana haske.
Za biya wuta. Za biya ruwa. Za biya heat. Za biya gas na dafa abinci.
To.
Gas din is connected on the ground. Kawai tana hude a kakan abinci amma bill din zai zuwa wuta. Za biya dukkanin mota ma mun ruje mun sayi mota mu amma za biya insurance kowane wata.
To.
Na mota at the end of the year kuma za ka biya tax na mota kowane shekara. Gida ma gida naka din za ka biya tax na land tax din kowane shekara. So duka in hada at the end of the day kul everything kul ini.
Amma dai ana samun abubuwan da ake so.
Eh, it's available ka but you'll be ready to pay for it.
To kamar kiwon lahiya fa.
Wannan available dama Boston akwai two things ne an san nan Massachusetts. Massachusetts kaman zariya ne ina comparing ne ce gari makaranta ne. So Harvard, so MIT, su me duka suna nan gari. So makaranta ne you get the best. Kuma in yin healthcare ne na likitoci is the best kuma they have research na hadda wanda baya da hannu a nan gari ne an taba an ba su sai Kano yana aiki kamar na real duka fuska. So nan you have the best health system, schools and all, amma kuɗin ka ne za ka biya. In baka biya ba you have to pay insurance kowane wata ana biyan health insurance so that at the end of the day there's anything that's to make ka da biyan bill din insurance.
To da harkokin dan tabo wani magana kadan baki dai dogon bayani ba kika ce nan in kana son abin ka je daidai dole ka bi yadda aka ce ayi abuwa wato bin doka da order.
Eh, exactly, the law and orders agreement is rule of law shine number 1 and bi sai ka bi doka in ka bi doka da order din baka da wahala nan gari amma in kai ko me kai za su bincike. Ina faɗa ma wata friend ina na ce in sun gan abunan kashi za su nemi kashin mene waye ne ya kashin nan ya mutu sai sun gani ba za su bari ba. So nan gari kam ka bi order kawai za ka ji daɗi
ba ka da matsala.
Eh,
to menene wahalan nan ƙasan?
Number 1 wahalan nan gari za ka yi aiki ba za in kai wai baka da kan ya lazy ba za ka ci gaba da ba because kowane hour ko kai doctor ne ko mene degree naka hours da ka sa da ka aiki hours ne za ka samu a biya ka. In ka ce ka tashi yau ba za ka je aiki ba za a biya ka ba.
To
no free money.
Ba a samu na kyauta nan?
A'a, babu. Za ka aiki
kamar yadda zaka kwana biyu uku sati guda baka je aiki a gida ba.
Eh, kace ba za a ba kace baka je gida ba baka je aiki ba to ba za a biya ka ina garin nan.
Kanka ne baka je mai aiki ba su ba ruwan su.
Eh,
to. To yanzu misali wani ya ce miki an ina so in zo America. Wani shawara yake kan ba masu son irin wannan
su zo nan? Okay. In za su just zo in sun so suna zo America zan ce number 1 yadda za ka zo din ka bi embassy sai ka san in za ka zauna nan sai ka samu papers na za ka zauna a gari nan ko aiki ne za ka zo ka yi akwai suna da interview na masu zuwa aiki a embassy din tambaye su abinda ya zan zo in zauna a nan gari suna da programs daban-daban wanda zai sa ka zauna lafiya nan. To in ka zo ka san ba za ka yi wani irin laziness ba za ka saka aiki no food for lazy man. So za ka zo ba da kyautar kuɗi ne sai ka zo
ba da kyautar kuɗi
ba wani ko lotari ne na ma kuɗin mutane ne ana ba sun dauki kamar miliyan hannun mutane sai su ba da dan dan a ce wani ya ci 100,000 amma sun riga sun dauki 100 million so ba ta
wasu suna cewa cikin waɗanda na hirar da su a irin wannan shirin sukan ce maza da mata ko mata da miji suna hada gwiwa ne domin ta yadda harkokin gida haka ne koko naki ya dan sha bamban
haka ne kam
miji ya kawo gudunmawa mata ta kawo gudunmawa amma da yara hada yara ma su kawo nasu
yes wai kuma suna mai gidan na shiga matan na fita haka kowa innat ne da dare mata tana aiki mai gidan na ko ana gida so daban-daban that is a lot aiki dan kam
to ya maganan tarbiyyantar da yara inde ko haka ne
Yeah, most homes, yeah, taba destroy, you know, destroy many homes as ngari. Ne ana gan su crime da badaban su bari yaran su amma good things mutane kaman mu mun bude su dai kenan akwai masu kaman sun tashi a makaranta kaman after school program namu din. Kafin iyayen sun zo da sun tashi yaran sun tashi daga makaranta su ba zai kasu nan. Zai kasu a makaranta. For after school sai in sun tashi daga da yamma around 6 dole akwai baba ko mama a gida
to dai lokaci mun dan kullun domin ya daga mun hannu ma sare a tarbe mu a cikin shirin na gaba kuma na ƙarshe da muke tattaunawa da bakwatta mu al-usula yanzu a madan ita bakwatta mu da Julie Gresham da Solomon Abu da suka daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Madalla a gaida Ladan Ibrahim a yawa masu sauraro za ku mana aikin gafara ba za mu samu damar karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ba ta hanyar email amma yanzu ga takaitattun labaran duniya.
Jama'a Najeriya sun ce wani dan kunar bakin wake ya kai hari a kan mayakan sakai dake yaki da Boko Haram kuma ya kashe mutane 5 a cikin mayakan. Jama'an sun ce maharin Najeriya Talata ya tada bam ne a shingen bincike da mayakan sakai da ake kira Civilian JTF suka kafa a Maiduguri babban birnin jihar Borno dake arewa maso gabashin kasar. Koriya ta Arewa ta yi wata barazanar farade cewa za ta janye daga taron koli da Amurka kuma tana bayyana shakkunta akan dakatar da shirinta na nukuliya. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya amince ya gana da shugaban Amurka Donald Trump a ranar 12 ga watan Yuni a kasar Singapore domin kula yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen shirin nukuliyan Koriya ta Arewar. Inda ita kuma Amurka za ta tabbatar mata da tsaro da kawo ƙarshen jan kunni na takunkumin tattalin arziki. Amma a yau Laraba ƙaramin ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa da ake kira Kim Ki-kwan ya fitar da wata sanarwa ta kamfanin dillancin labaran ƙasar KCNA da ke cewa wato za su iya janyewa daga wannan yarjejeniyar. Duban Falistinawa masu makoki sun yi jana'izan farko a jiya Talata a Gaza na masu zanga-zangar da aka kashe su yayin da suka yi arangama da jami'an tsaron Isra'ila akan iyakan kasashen. Cin zarafi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana a matsayin abin takaici. Akasarin masu makokin sun daga tutocin Falastino kuma suna kira na ɗaukar fansa.
Tuma sauraro a nan zamu dasa aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A shirinmu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan shirye-shiryen azumin watan Ramadan sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin
Baba Yakubu Makiri
da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham ta hada shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Skip ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.
Oh, my God.